الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت بأن الله تبارك وتعالى تدكم ونرنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 8 ga watan Sha'aban shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 6 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba da yafi an tambayoyi suka iya gabata na'am wani misali mutum ne ya arwalla bayan gama arwalla sai ya ga wani danko a jikin kafarsa wanda ya tabbata wannan danko kuma ba zai bar ruwa ya shiga karkashin kafar shin wannan za a iya kiran salam a ko kuma wannan matsayin lam'a ce dole zai kankare wannan wato danko ya sake shafa ruwa a wurin ya tabbatar da cewa ya hada kafarsa gaba daya na'am
na karatun alqur'ani bayyana ne shiye ko kuma ya karanta sura
wai dangane da karatun alqur'ani shin akwai bambanci tsakanin buye shi da bayyana shi kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya tabbatar mana mai buye karatun alqur'ani yafi wanda yake bayyanawa kamar yadda yake cewa al-mujahiru bil qur'ani kal mujahiru bis sadaqa wal musirru bihi kal musirru bis sadaqa me bayyanawa a wajen karatun al-qur'ani manzo Allah yake cewa kamar mutumin da yake bayyanar da sadaqa ne wanda yake koyi karatun al-qur'ani tamkar wanda yake sadaqa ne a goye sadaqa ko wanda take koyayya ta fi lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah ke faɗa a cikin suratul baqara in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala yace in tubudu sadaqati in har kuka bayyana sadakokinku lokacin da za ku bayar da wannan sadaka ga mabukata ubangiji ta'ala yace fa ni immahiya madalla da sadakar da kuka yi a bayyane in har kun yi saboda shi sai yace wa in tukhfuha yace inda za ku koye sadakar da za ku yi wato utu halku qara'a ku bada ta ga waɗanda suke talakawa mabukata ubangiji ta'ala yace fa huwa khairul lakum koye sadaka shine yafi muku alkhairi a wajen ubangijinku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum bugu da ƙari ubangiji ta'ala zai kankare muku daga cikin miyagun ayyukanku to dan haka wannan aya tana tabbatar da sadaka wadda take ta koyi tafi sadaka wadda take bai ta bayyane haka a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano daga cikin mutum 7 waɗanda za su shiga karkashin inuwal al'arshi ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar da babu wata inuwa face inuwal al'arshin sa shine yinin alkiyama daga cikin 7 kin manzon Allah ya zanu mutumin da yayi sadaka sadaka hannunsa na hagun bai san abin da dama ta dauka ta bada manzon Allah yace warajulun tasaddaqa bi sadaqa فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه ما تنفقه يمينه. Manzon Allah yace da mutumin da ya dau sadaka yayi sadaka har wato hannunsa na hagun bai san abin da dama ta dauka ta bada, manzon Allah yace shi ma yana karkashin wannan inuwa a ranar kiyama. Dan haka karatun Alkur'ani duk wanda zai yi shi a buye yafi wanda yake bayyana ba, amma ba ana nihin buyewa ba a nan kai yanda kai kanka baka shi yadda kanka, an gane ko? Abinda ake nihi ya zamanto mutum ya sadda muryar shi, wannan kuma shine abinda zai kubutar da kai game da riya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da Abu Bakar, Allah ya kara masa gidan Abu Bakar, Allah ya kara masa yadda, a cikin dare Abu Bakar na sallah ya sadda muryar shi can kasa, sannan ya wuce da gidan Umar, Umar ya dauka muryar sa yana tillawa. Da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da su a nan majalisin sa, manzon Allah yake ba Umar labarin cewa jiya na wuce ta gidanka naji kana karatun Alkur'ani ka daga murya, kuma manzon Allah yace ka dan sadda, yace kai kuma Abu Bakar naji ka boye murya, kuma manzon Allah yace ka dan daga ka dan ka jiyar kanka. Kuma haka malamai suka fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ulidu Allaha awidu Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha ash-shahid wala tajhar bi salatika bi salatika ay bi qira'atika, kada ka bayyana game da karatunka Ubangiji ta'ala yace kuma wala tukhafit biha, kuma kada ka huyi ka kai matsayin yanda kai kanka baka jin abin da kake karantawa. Dan haka dai yin karatun Alkur'ani a huye ya fi lada game da wanda yake bayyanawa. Na'am. To, ni ke tambaya a cikin ta. Tana cikin fitar rai ne ko tana cikin wani hali ne ta faɗi? Wai wani malami ne yake bayani, musulmi ne ya shiga cikin hali wanda yake na gargara, hali na fitar rai, ana lakanta masa kalima ta shahada, bai faɗa ba. Akwai wata mushrika, wata kafira a kusansa, ita ma tana kafin ta mutu sai ta faɗi wannan kalima, sai ya ba da fatawar cewa a kai ta makabarta ta musulmi. To, abinda muke so mu sani, shi matukar mutum bai shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, idan aka lakanta masa kalima ta la ilaha illallah ya lakanta ya faɗa, to wannan za a yi hukuncin cewa musulmi ne, an gane ko? Kafin mutum ya shiga cikin hali na fitar rai, idan aka fada masa la ilaha illallah aka kiraye shi zuwa ga musulunci ya musulunta, wannan za a yi hukunci akan zahirin al'amarin sa musulmi ne. Amma idan ya shiga cikin halin fitar rai, to koda mutun ya furta kalima ta la ilaha illallah, kalima ta la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba, kamar yanda nassi na Alkur'ani ya tabbatar da haka. Ubangiji ta'ala ke faɗa, innamat tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi shahadati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Walaysat at-tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lillazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Ubangiji ta'ala ke cewa, ku san da cewa tuba kadai wanda Allah yake karba game da bayinsa, shine yace lillazina ya'maluna su'a bi jahalati, shine tuban waɗanda suke aikata miyagun ayyuka akan wato shine wauta. Abinda ake nihi da jahala anan ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, abinda ake nihi da jahala anan shine as-safaha wauta, domin duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala sunan shi wawa, inda ya san girman Allah subhanahu wataala ba zai saba masa ba. Ubangiji ta'ala sai ce kun mai tubuna min qaribi, sannan suka tuba suka koma ga Ubangijinsu a kusa ba a nesa ba. Menene kusa anan? Shine kafin su shiga cikin hali wanda yake na fitar rai. Sai yace fa ulaika yatubullahu alaihim, waɗannan su ne waɗanda Ubangiji ta'ala ke karɓan tubansu. Wa kana Allahu aliman, Ubangiji ta'ala ya zamanto masani ne game da halayen bayinsa da aniyoyinsu, hakiman kuma mai hikima ne wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Sai yace walaysat at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati, babu karbar tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka. Hatta idza habara ahaduhumul maut, har aka kai lokacin da wato alamun mutuwa ya halartu ma ɗayan su, shine hali wanda yake na fitar rai. Qala inni tubtu al-an, yace ya Ubangiji na a yanzu na tuba. Ubangiji ta'ala yace ba a karban tubansa, kuma wane indai ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai. Don haka a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargir, ana karbar tuban bawa matukar bai kai gargara ba. Sai yace walal ladina yamutuna wa hum kufar, haka nan ba a karban tuba ga waɗanda suka mutu halin suna kafirai. Duk wanda ya mutu halin yana kafiri, ko ya tuba bayan mutuwar shi Allah ba zai karbi tubansa ba. Sai ce ulaika atadna lahum azaban alima, waɗannan su ne waɗanda muka tanada musu azaba ma'abuciyar dadi. Dan haka Ubangiji ta'ala bai karbi tuban Fir'auna ba, me yasa? Saboda ya fada cikin gargara, ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, ya ga halaka ido da ido. Ubangiji ta'ala ya watsar masa da tubansa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin al'ana wa kada asaita qawlu wa kunta min al-mufsidin. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka ketare teku wato da banu Isra'ila, mutanen annabi Musa. Ubangiji ta'ala yace fa atba ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, fir'aun da rundunarsa sai suka biyo bayan annabi Musa da jama'arsa wato dan ketare iyaka da zalunci, su tarar da su, su kamo su, su azabtar da su, su halakar da su. Ubangiji ta'ala ya ce hatta idza adrakahu al-gharqu, lokacin da wato dirmiya ta cimma Fir'auna, ma'ana ya ga halaka ido da ido. Qala sai ya ce amantu, ya ce na yi imani, na gasgata annahu lalle yanda al'amarin yake, la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, illa allazi face Ubangijin da amanat bihi banu Isra'ila, wanda banu Isra'ila mutanen annabi Musa suka yi imani da shi, ni ma na yi imani da shi. Yace wa ana minal muslimina, ni ina daga cikin masu meka wuya da ji da bi zuwa gare shi. Ubangiji ta'ala yace al'ana, a yanzu ne zaka yi imani da mu? Wa kada asaita alhali ka saba mana kablu gabanin haka, wa kunta minal musidina, kuma ka kasance daga cikin mabannata. Don haka hadisi ya inganta, Jibrilu alaihi salam yake faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulullah, yake cewa wallahi da kaga lokacin da Ubangiji ta'ala ya dirmiyar da Fir'auna, ruwa yana dagoshi yana kasa, yace ina kwaso lakar teku ina cusa masa a baki, yana famar furta kalima ta la ilaha illallah, yace ni ko ina jin tsoron kada rahama ta Ubangiji ta riske shi. Yace da kaga abun mamaki, shi yana famar ya faɗi wannan kalma, Jibrilu alaihi salam yana kwaso laka ta teku yana cusa masa a baki. To dan haka wannan aya tana tabbatar da cewa duk kafirin da ya ga halaka ido da ido ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, in ya furta kalma ta la ilaha illallah, wannan kalma ta la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba. Haka lokacin da mutum ya ki tuba sai da ya ga azabar Allah ido da ido, kamar yadda Hausawa suke cewa sai da ya ga uwar bari sannan ya ce ya tuba, shi ma Allah ba zai karbi tubansa ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa falamma sha'ahum ba'suna, yake cewa falamma, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa falamma sha'ahum ba'suna qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushriki falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Ubangiji Ta'ala yake cewa lokacin da tsananin azabar mu ta zo musu suka ga halaka ido da ido, qalu amanna billahi, sai suka ce mun yi imani da Allah mahaliccin mu, wa kafarna bima kunna bihi mushriki, duk wani abin da muke hada bautar Allah da shi a yau mun kafirce masa. Ubangiji Ta'ala yace falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, imanin su da mu Ubangiji Ta'ala yace bai zaman tuba da zai amfane su yayin da suka ga azabar mu. Ubangiji Ta'ala yace sunnatullahi allati karhalat fi ibadi, wannan sunna ce ta Allah, hanya ce ta shi wanda ta riga ta wuce a cikin bayinsa, duk jama'ar da azaba ta sauka suka ganta ido da ido in sun tuba Allah baya karban tubansu. Al'umma daya daya ce ta tuba Allah ya karbi tubanta a lokacin saukar azaba, su ne mutanen annabi Yunus, su kadai ne Ubangiji Ta'ala ya ware daga cikin al'ummu wanda bayan sun ga azaba gatanan iya abin da ya rage ta rugo musu suka tuba, Ubangiji Ta'ala ya karbi tubansu. Kamar yadda yake fada a cikin suratul Hud, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizyi fil hayati ad-dunya wa mata'anahum ilahi. Dan haka a takeice abinda muke so mu sani, duk wanda yake cikin halin fitar rai idan yayi imani Allah ba zai karbi imaninsa, haka nan mutumin da yake shuka miyagun ayyuka sai da ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai yaga azabar Allah ido da ido, in yace ya tuba Allah ba zai karbi tubansa. Dan haka shi tuba wanda yake na gaskiya, wanda Allah yake karba, shine tuban da bawa yayi tun yana cikin koshin lafiya, ko kuma ko yana cikin rashin lafiya amma kafin ya kai wannan hali shine hali na fitar rai. Amma matukar ya shiga wannan hali Allah ba zai karbi tubansa, sai ka kilga wannan yana ɗaya daga cikin halaye guda uku wanda duk mutumin da ya tuba Allah ba zai karbi tubansa. Haka nan lokacin da rana ta fara hudowa daga yamma gab da alkiyama, wanda hudowar rana daga yamma ta yi gabas alama ce babba daga cikin alamomi tara manya na alkiyama, shi ma a wannan lokaci idan mutum ya tuba Allah ba zai karbi tubansa, kamar yadda yake cewa wannan can cikin suratul an'am karshenta, Ubangiji Ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-aya wannan yawma ya'ti ba'du ayati rabbika malamai suka fassara cewa shine hudowar rana daga yamma, kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Kenan hudowar rana daga yamma, fadawa cikin gargara shine fitar rai. Hali na uku lokacin da mutum ya ga azabar Allah ido da ido. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu siyam, mun tsaya karshen wato babi na 11, baban da ke bayani dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan kun ga jinjirin wata na Ramadan, manzon Allah yace fasumu ku dau azumi, wa idza ra'aytumuhu fa'tibu, manzon Allah yace idan kun ga wato jinjirin wata kenan na Sha'ban na Shawwal, manzon Allah yace fa'tibu ku sallaci. to shine anan malam ya shigo mana da hadisan da suke tabbatar mana hanyoyi guda biyu wanda ba su da na uku wanda ta hanyar su ake daukan azumi haka nan kuma ta wannan hanya ake aje azumi an gane ko wanda hadisi na farko a baban shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu watan Ramadan manzon Allah sai ya ce la tasumu hatta tarau al-hilal wala tufdiru hatta tarau fa in gumma alaikum faqdiru la manzon Allah ya ce kada ku dau azumi sai kun ga jinjirin wata haka nan kada ku sallace manzon Allah ya ce sai kun ga jinjirin wata na Shawwal in har aka sha makance muku wato ganin wata domin wani hazo ko wani gizagizai manzon Allah ya ce fasduhu la wato ku lissafa masa kwanuka kenan gwalgwadon kwanukan sa to dan haka shine malam ya shigo da ire-iren waɗannan hadisi wato a wannan babi da hadisin wato Abu Huraira Allah da hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda da take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa wato game da kaurace ma iyalinsa tsawon wata guda lokacin da kwana 29 ya wuce kenan aka samu kwana 29 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jijjifi ya dawo gida ko kuma ya maraita kamar yadda aka samu kokonto daga marwayicin shin jijjihi ne manzon Allah ya yi ya dawo gida wanda lafazin ghada an ciro shi ne daga al wato guduwa idan aka ce al guduwa wato shine bayan sallar asuba kenan daga ketowa al fajr zuwa guduwar rana shine ake nihi da al guduwa idan aka ce rawa wato shine daga gushewar rana har zuwa fadawarta shine yace ghada auraha wato manzon Allah sai ya yi jijjihi ya dawo gida ko kuma ya maraita sai aka ce masa innaka halafta Allah ta dukula shahara to ai rantsuwa kai kace ba za ka dawo gida ba sai kai wata guda daman lokacin da ya rantsuwar wato wata garka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ya ci gaba da zama a can fa kala sai manzon Allah ya ce inna shahara yakunu 29 yawma kusan da cewa shi wata a musulunci na kasancewa wato kwana 29 kenan ba a kullum ba wani lokaci wata yana kasancewa 29 to dan haka waɗannan hadisai da malam ya shigo da su kamar yadda muka yi bayanin cewa su ne hanyoyi guda biyu na tabbatar da shigar wato wata na Ramadan ko kuma fitarsa wanda kenan hanya ta farko shine kenan ru'yatul hilal ganin jinjirin wata kamar yadda yake la tasumu hatta tarau hilal kada ku dau azumi manzon Allah yace sai kun ga wata kaba kenan hanya ta farko al'amrul awwal kenan ru'yatul hilal al'amrul thani wato shine kenan ikmalu iddatu sha'ban 30 yawma cika kididdigar kwanuka wata na sha'aban wato 30 don haka kenan ita wannan hanya ta farko da yace la tasumu hatta tarau hilal kada ku dau azumi wato sai kun ga wata shin anan ana nihin cewa kowa kada ya dau azumi sai ya gani da idan sa ba haka ake nihi ba don haka shi ganin wata kamar yanda ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wajen daukan azumi ne to za a iya wadatuwa da ganin mutum daya idan aka samu didi da mutum daya ya ga wata yaje ya bada shaidar cewa ya ga wata to wannan sai a dau azumi ba dole bane kowa sai ya ga shi tare da cewa su malaman malikiya da wasu daga cikin magabata suka ce daukan azumi bai ya tabbata sai da ganin mutum biyu waɗanda suke adalai an gane ku to amma tare da cewa dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wajen daukan azumi za a iya wadatuwa da ganin mutum daya, amma wajen ajewa dole sai ganin mutum biyu wadanda suke adalai, tare da cewa wasu malaman suna ganin wajen ajewan ma za a iya wadatuwa da ganin mutum daya. Dalili, akwai hadisi wanda an gane ko Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa jama'a yake cewa sun nemi ganin wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa kuma ni ma ina daga cikin waɗanda suka ringa neman ganin wata, yace jama'a basu sai ɗan kaɗan suka ga wannan wata, kuma aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa an ga wata, yace manzon Allah ya dau azumi kuma yace ai sanarwa cikin jama'a kowa ya dau azumi. To kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi, manya-manyan sahabbai suna rayi amma basu ga wata ba. Allah ya nuna ma wasu daga cikin suka bada labarin sun ga wata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a dau azumi. To dan haka kenan a wajen ganin wata abinda muke so mu gane, in aka samu mutum daya wanda yake adali ya tabbatar da cewa ya ga wata, to wannan shikenan sai a dawa zai. To me ake nihi da adalci? Adalci abu na farko abinda ake nihi ya zamanto dai musulmi, sannan ya zamanto mutum ne wanda ya nisanci manya-manyan laifuka, kuma baya nacewa akan kankanan laifi ko da yana aikatawa. Adalci ya kare duk mutumin da ya nisanci manya-manyan laifuka, baya nacewa akan kankanan laifi, to wannan adalci ya kare. Kuma idan ya ce ya ga wata a matsayin shi na musulmi, ya ce ya shaida tsakanin shi da Allah ya ga wata, to wannan sai a karbi maganar shi, ba maganar sai an runguma masa wai Qur'ani ya rantsi. Wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace na cewa wanda yazo ya bada labarin cewa ya ga wata cewa sai an rantsar da shi, an gane ku? Wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Iya abinda ake bukata ya tabbatar ma jama'a cewa ya ga wata, in ya ce ya ga wata shikenan. To dan haka kasancewar wannan hanya da aka bi wanda ba hanya bace ba ta shari'a, shi ya kai wasu jama'a suke tsoron in sun ga wata ma su fito su ce sun ga wata, saboda shi jahili a nan, musamman a nan yanda ya yadu a cikin al'umma a nan, sun dauki cewa wai shi Qur'ani da gaskiyar kama wai in karantse sai jijiya daina bin da jijiya 40 a jikin ka sun tsinci. Shin yanzu jijiya kusan 40 su tsinke a jikin mutum kuma ya ci gaba da rayuwa? Daga cikin jijiyoyi akwai jijiyar da in ta katse fa mutum baya rayuwa, shikenan sai mutuwa. To dan haka waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke ba su da tushe a shari'a. Kawai in dai an samu mutum ɗaya ya tabbatar da cewa ya ga wata, to shikenan. In dai ya je ya yi sanarwa a wajen shugaba ko kwamitin da yake karkashin shugaba, aka sanar da shugaba yace to ayi sanarwa cikin al'umma kowa ya dau azumi, shikenan azumi ya zama tilas. Ko kuma ya zamanto jama'a wadda take mustafiba, jama'a mai yawa, aka samu labarin ai a gari kaza ma an gani, a gari kaza ma an gani, a gari kaza ma an gani, ko a cikin garin aka ce unguwa kaza an gani, unguwa kaza ma an samu wadanda suka gani, to shikenan dole a dau azumi. To haka wajen ajewa kenan, in ma ya zamanto kenan an samu daidai da mutum biyu wato sun ga wata, ko kuma mutum daya kamar yadda yake cikin maganar malamai, to haka za a iya ajiye azumi. Hanya ta biyu shine wato cike ma shi watan Sha'ban kwana 30 daidai, kamar yau 29 muka waiwaya ba mu ga wata ba, wani hazo ya sha makance mana samaniya ko kuma wani girgije, to ba maganar mu dau azumi gobe, sai mu cike masa lissafi kenan kwana 30. Haka shi ma wajen ajiye azumi, yau muna da azumi 29 muka waiwaya ba mu ga wata ba, wani abu ya sha makance mana samaniya, ko kuma muka waiwaya ba mu ga wata, babu wanda ya ga wata, kuma ba hanya bace ta sadarwa wanda bamu samu ba labari daga wani gari cewa an ga wata, to iya abin da zamu yi sai mu cike masa lissafi kwana 30. To dan haka wajen cewa an ga wata, shin menene magana ta malamai cewa in an ga wata jama'ar gari su kadai ne za su dau azumi, ko kuma waɗanda suke kusa da su da sauran garuruwa dole za su dau azumi? Akan haka akwai maganganu na magabata. Magana ta farko wanda malaman malikiya akan ta suka ce idan a gari daya aka ga wata, to wannan ya lazumci dukkan duniyar musulmi ko ina su dau azumi. An gane ko? Suka ce me yasa suka ce domin maganar, wato ba manzon Allah yana ma yan gari kaza banda yan gari kaza, a duk duniyar musulmi ce manzon Allah yake musu magana, la tasumu hatta tarawul hilal, kar ku dau azumi sai kun ga wata. Dan haka suka ce a gari daya idan an ga wata to dukkan duniya ya lazumce su dau azumi. Suka ce duniyar musulmi ta dau azumi a lokaci daya, wannan shine abin da ya dace ma hikima wato ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shar'anta mana wannan ibada, domin duk wata ibada da Allah ya shar'anta mana domin mu musulmi mu zamanto tsintsiya madaurin ki daya, ya zamanto muna kan tsari ko mu ɗaya ne babu bambanci. Wallah kasancewar daga cikin malaman malikiyar wasu suka ce a idan an samu tazara wadda take mai nisa, tazarar da take tabbatar da akwai bambancin lokaci, to ba maganar a dawazi, ba maganar a ce dukkan duniya kowanne sai ya dawazi. Magana ta biyu daga cikin magabata, wasu suna ganin cewa kowane gari za su yi aiki da ganin watansu, kamar yadda hadithin Abdullahi dan Abbas wanda yake cikin Sahihu Muslim, wanda kurai wato an aika shi zuwa birnin Sham. Lokacin da aka aika shi birnin Sham, yana can azumi ya kama, suka ga wata a ranar Juma'a suka dau azumi a birnin Sham. Su ku ɗan Madina ba su ga wata ba sai a ranar Asabar. Lokacin da ya dawo a ƙarshen wata sai yake Abdullahi dan Abbas sai yake tambayar shi yaushe kuka ga wata a Sham, sai yace ranar Juma'a. Sai yace kuka fa? Sai Abdullahi dan Abbas yace ranar Asabar. Abdullahi dan Abbas yace shin ba za ku yi shi yayi? Kurayb yace masa ba za ku wadatu ba da ganin Muawiya da yayi a birnin Sham domin shine shugaba? Abdullahi dan Abbas yace a'a. Yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, kar ku dau azumi sai kun ga wata, kada ku aje sai kun ga wata. An gane ku? To akan wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa kowane ɗan gari to za su yi amfani da ganin watansu. To amma a nan wadda ake nihin kowane gari, ba ana nihi ba cewa kamar misali wasu alƙaryoyi waɗanda suke ƙarƙashin shugaba guda kowace alƙarya ta ce za ta yi aiki da ganin watanta. Kamar misali idan ka ɗauki jamhuriya ta Nijar, jiha nawa muke da ita? Jiha 8, wadda a ƙarƙashin kowace jiha akwai ƙauyuka, kuma gaba ɗayan jihar nan 8 tana ƙarƙashin shugabancin shugaba ɗaya. Don haka a ƙa'ida a nan a ƙasar Nijar, a gari ɗaya idan aka ga wata a birni ko a ƙauye, aka sanar da shugaba ya ba da umarnin cewa a dau azumi, to wannan dole ne birni da ƙauye a cikin jamhuriyar Nijar gaba ɗaya dole kowa ya dau azumi. Me yasa? Saboda dukkan waɗannan jahohi ƙarƙashin wato jagorancin shugaba guda suke. An gane ko? Shi ne ake nihi kenan a nan na cewa kowane ɗan gari su kasance wato a kan ganin watansu kenan. A nan malamai suka ce in ya zamanto kenan a ƙarƙashin shugaba guda ne, dole zai zamanto kenan in wannan shugaba ya sanarwa dole kowa ya dau azumi. Tare da cewa su malaman Shafi'iyya suka ce a nan abinda za mu yi, mu za mu lura da shi ne wato ikhtilaful maqali, sabawa a wajen hudowar rana da fadawarta. Suka ce duk garuruwan da suka zamanto akwai bambancin lokaci tare da su, to anan dole kowane gari zai yi amfani da ganin watansa. Amma idan ya zaman tuyanki ne guda wanda ba su da bambanci a wajen hudowar rana da fadawa ta ma'ana ba su da bambancin lokaci, to wannan za su iya amfani da ganin wata guda, wannan ganin wata. Wasu malamai suka ce in tafiyar kamar tafiya ce ta kasaru, wasu suka ce a tafiyar sai in ya zamanto, kamar misali in ya zamanto bayan da za a yi a ce yan gari kaza sun gani, yan gari kaza ba su gani ba, suka ce to wannan a gari kaza in an ga wata za a iya amfani da shi. Yanzu misali idan ka dauka kamar Niger da Nigeria da Ghana da irin su Togo da su Benin da sauran kasashen da muke kewaye da su, galibi ba bambancin lokaci tsakaninmu da su in ma ya yi yawa bai wuce awa daya. To a irin wannan yanki kenan wanda kusan hudowar ranarsu da fadawarsu kusan ɗaya ne, to a gari ɗaya in an ce an ga wata to dole duk wannan yanki su dau azumi. To don haka dai amma magana wadda take dai tsakatsakiya wadda mafi yawan malamai a kanta suke na cewa kowane gari ya yi amfani da ganin watan shi, ma'ana kenan duk ƙasar da take ƙarƙashin jagorancin shugaba guda, to dukkan 'yan wannan ƙasa su yi amfani da ganin watansu. In shugaba ya sanarwa an ga wata dole kowa ya dau azumi, in an ce an gani kuma dole kowa ya aji. Amma maganar cewa sai an gani a garinmu, a garinmu ma sai 'yan unguwanmu sun gani, a 'yan unguwanmu ma sai 'yan gidanmu, a 'yan gidanmu ma sai inni na gani, wannan ra'ayi ne da bin son zuciya. Ya tabbata a garin nan an ga wata, a unguwar an gani, hatta da 'yan gidan wasu sun ga wata, amma sun yi sanarwa saboda tsabar son zuciya don kada wai shi mutum gwiwar shi ta kai ƙasa a awar shi sai ya gani. Kuma a nan ya wuce lissafi nan take ta da mata mai in zuwa Kano sun ga wata a nan gari ba a gan shi ba. Kowa ya zo yana tambayar ai mun ga wata a nan, a nan sai a ce ba a ga wata ba. Wallahi wannan duk mutumin da zai ce sai an gani a garinsu ko kuma sai shi ya gani, to wannan ba dalili ba ne, ra'ayinsa da son zuciyar shi yayi bai bi ba alqur'ani, bai bi ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kai me ya rage naka yau in aka ce 30 ba daya, in aka ce an ga wata, kaddar cewa wanda yace ya ga watan bai gani ba a wajen Allah subhanahu wataala kana da uzuri, ba za a kama ka da laifi ba, domin manzon Allah ya nuna mana cewa wata a musulunci yana 30 ba daya. A 30 ba daya in an ce maka an ga wata, to iya abin da yake wajibi akan ka in dai an yi sanarwa dole ka dau azumi. Koda ba a ga watan ba aka ce kaga an gani, to kai a wajen Allah subhanahu wataala baka da laifi. Shi wanda yace an ga watan alhali bai gani ba, wannan shi yake da laifi a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kuma in ka ce ƙarya ne waye gani, sai ka ba da shaidar ƙaryata shi a ranar kiyama a gaban Allah subhanahu wataala, don duk lokacin da ka ce ba haka bane, baka da dalilin da ya tabbatar maka ba haka bane, to sai ka ba da shaida a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce wala takku ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Don haka hanya wadda take mafi kubuta wanda kuma duk wanda ya bi ta ya bi alqur'ani da sunna, bai bi ra'ayinsa da son zuciyarsa, in an ce an gani ka dauka, in an ce an gani ka aje. A 30 ba daya in aka ce an ga wata dole ka dau azumi, a 30 ba daya in aka ce an ga wata dole ka aje azumi, ko shekara 1000 za a yi ana haka, wannan shine abin da yake kaida. Amma in ka ce sai ka gani da idanka, to wannan ra'ayinka ne da son zuciyarka. Haka suke ma ayar Allah fassara wadda take ta ra'ayi da son zuciya, fa man shahida minkum shahra falyasum, wai Allah ya ce duk wanda ya ga wata daga cikin ku ya dawo azumi. Abinda ake nihi da shahida an ciro shi ne daga ash-shuhud, ash-shuhud shine bi ma'ana al-hudur, ma'ana duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku, ma'ana baya kan halin bulaguro, yana cikin koshin lafiya. Idan mace ce ce bata cikin jinin al'ada ko nabiki aka ce wata ya tsaya dole mutum ya dau azumi, shine ma'anar fa man shahida minkum shahra falyasum. Dan haka ai bayan sai Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, قال المصنف رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله يعني محمد بن إسماعيل البخاري قال إسحاق وابن إبراهيم ابن راهويا وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد يعني ابن إسماعيل لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر وابن سليمان أنه قال سمعت إسحاق أنا عبد الله بن أبي بكر أنا أبي هو أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني مسدد وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا مؤتمر أنا خالد الحذاء أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أنا أبيه هو أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان شهر عيد شهر عيد رمضان وذو الحجة. مالان الله يجكنسا كفدا babun malam yace wannan wani babi ne na musamman shahara idin layin kusani zan Allah ya yi malam yake cewa watannin idi guda biyu wato ba sa ta waya an gane ko al alif anan alif tasniya ne an shahi nuna ainihi shine shaharani wanda kuma kaida na malaman larabci wato lafazi wanda yake musanna da lafazi wanda yake jami'i amma jam'ul muzakkar as-salim duk lokacin da aka yi irbafarsa to ana shafi nun dan haka yace shahara idin layin kusani watannin idi guda biyu manzon Allah yace ba sa ta waya shine anan malam sai ya shigo da fadar Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya yake cewa wa in kana naqisan fa huwa tamam yace koda watan idi ya zamanto ya tawaya a wajen lissafi sai yace fa huwa tamam wannan wata cikakke ne a wajen fadula da lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa qala muhammad muhammad shine ibnu isma'il al-bukhari mawallafin littafin kenan sai yace la yajtami'ani kilahuma naqis gaba ɗayan su watannin idi wato ba sa hadewa su zamanto sun tawaya a lokaci guda ya zamanto kowanne yayi na sama shekara guda to shine anan sai ya shigo da hadisin Abu Bakra shine Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shaharani la yanqusani watanni guda biyu manzo Allah yace la yanqusani ba sa tawaya shahara idin manzo Allah yace su ne ko watanni idi ramadan wa zulhijja watan ramadan wato da watan zulhijja manzo Allah yace waɗannan watanni biyu ba sa tawaya yanzu misali zahirin lafazin wannan hadisi idan baka koma maganganun magabata yaya suka fahimci wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka takaita akan fahimtarka dole kanna za ta biyo baya kamar yanda wani malami ya fito yana fadar cewa ai manzon Allah ya fada watan Ramadan ai baya nasa watan Ramadan baya nasa manzon Allah ya ce shaharani la yanqusani watanni biyu ba sa ta waya wanda in ka kalli zahirin hadisin kuma kusan haka ne to shine sai yace watan Ramadan da watan Zulhijja dangane da cewa watannin nan biyu ba sa nasan kamar yanda shi wannan malami ya faɗa haka wasu daga cikin magabata suka tafi akan cewa ai da dai duniya watan Ramadan da watan Zulhijja ba sa nasan a kullun 30 daidai suke malamai suka ce wannan fada ta ku fada ce wanda take abun watsarwa, suka ce al'amari wanda yake na ganin ido ya tabbatar mana, ba so ɗaya ba so biyu ba, ya wuce lissafi mun ga watan Ramadan da watan Zulhijja sun yi nasa. Kuma in har watan Ramadan da watan Zulhijja ba sa nasan, menene fa'idar fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu li iddati 30 yawma. Ku dau azumi domin ganin wata, ku ajje azumi domin ganin wata. In har aka sha makanci muku ganin wata a sanadiyar wani girgije ko hazo, manzon Allah yace ku cike masa lissafi kwana 30. To dan haka anan tun a farko kafin hadisin malam sai ya hakaito mana maganganun magabata magana biyu, an gane ko? Magana ta farko shine maganar kenan fada ta Ishaq ibn Ibrahim, wanda Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadis, wanda tsara ne na al-Imam Ahmad, wanda tare suka yi yawo suka hada sasannin duniya domin tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da al-Imam Ahmad. Yana da littafi na musamman nashi Musnad na Ishaq ibn Ibrahim. To dan haka shi yace abinda ya fahimta a ƙarƙashin wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace watanni biyu ba sa tawaya sune watanni idi, watan Ramadan da watan Zulhijja, sai yace wa in kana naqisan fa huwa tamam, koda ya zaman tuya tawaya a wajen lissafi kenan, sai yace fa huwa tamam, cikakke ne a wajen fadla da lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Wannan kwa haka ne kamar yadda hadisi na Abu Ayyub Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man sama ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr, duk wanda ya azumci watan Ramadan sannan ya raka shi da azumi shidda a cikin watan Shawwal, manzon Allah yace tamkar ya azumci zamanin sa, tamkar ya shekara yana azumi bai aji ba. Kaga kenan koda Ramadan 30 ba da kai, to a wajen Allah a matsayin 30 yake za a cike maka lissafi. Idan ka azumci kwanuka shidda a cikin watan Shawwal, wannan shidda kowane ɗaya Allah zai limka shi ya zama 10, wancan 29 da kai a Ramadan Allah zai cike ɗaya, sai ya zamanto kowane ɗaya daga cikin kwanukan nan 30 Allah ya limka shi ya zama 10, an samu kwana 360. Tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba, don haka yace wa in kana naqisan, yace fa huwa tamam, koda ya zamanto ya tawaya a wajen lissafi, to a wajen lada cikakke ne a wajen Ubangiji subhanahu wataala. To dan haka sai ya shigo kuma da fada ta biyu, sai ya ce wa qala Muhammad la yajtami'ani kilahuma naqis, gaba ɗayan su yace ba sa hadewa su zamanto sun tawaya. Wannan in ma ya kasance shi al-Imam al-Bukhari ya ciro ne fada ce ta al-Imam Ahmad, ko ya kasance kawai dace ne aka yi ba tare da ya ga fada ta al-Imam Ahmad shi ma kuma ya fahimci haka fahimtar su ta zamanto ɗaya, ko kuma ya zamanto da yace wa qala Muhammad yana kenan rinja yadda waccan magana ta al-Imam Ahmad da yace la yajtami'ani kilahuma naqis, wato watannin nan biyu Ramadan da Zulhijja a shekara guda ba sa haduwa kowanne yayi nasa. Wanda kamar yadda malamai suka yi bayani, watannin musulunci a cikin wata 12 wata 6 suke yin na sama shekara, dan haka shekara a musulunci kwana 354 ne, wata 6 kenan suke yin na sam 6 su cike. To waɗannan waɗanda suke yin na sam akan iya samun wata 1 wata 2 su zamanto a jere, amma ba ka'ida bane ya zamanto dukkan su gaba ɗaya shiddan su yi na sam a jere. To amma sanin wane ne zai yi na sam, wanne ne zai cika, wannan al'amari ne wanda yake na gaibi, naga Allah subhanahu wataala. To dan haka kenan su suka ce da Ramadan da Zulhijja su haɗe a cikin shekara guda, wato su yi na sam shine ba a yi. Wannan ita ma malamai suka ce a'a, an gane ku? Alal aglab kenan, a bisa mafi yawan rinjaye, lalle
ba a samu a shekara sina sam, tare da cewa wani lokacin ana samu da shi Ramadan da Zulhijja a cikin shekara guda sina sam, sai dai abin da yafi yawa ba sa hadewa a cikin shekara gaba ɗayan su sina sam, amma ana samu ayi haka ke. Wannan kuma shine fadar da wato shi Ibn Hajar Allah ya ji kansa yace wannan shine a'adalul aqwal, magana wadda tafi dacewa. Don haka malamai suka faɗa suka ce gaba ɗayan su mun taba gani a cikin shekara sun yi nasam, kamar yanda wato al-Imam Fahawi yake cewa al-akhdhu bi zahirihi aw hamluhu ala nafsi ahadihima yace yadfa'u al-iyal li anna qad wajadna huma yanqusani ma'an fi a'awa. An gane ko, yace daukan zahiri kace ba sa nasam, ko kuma ka dau hadisin a matsayin cewa gaba ɗayan su biyun ba sa na sama a cikin shekara guda, yace ganin ido ya nuna mana, yace ba su ɗaya ba su biyu ba, da Ramadan da Zulhijja a cikin shekara guda gaba ɗayan su sun yi na sama. Don haka abinda muke so mu gane a nan, wato malam ya biyo da wannan hadisi don kada a ce maka wata ya yi na sama ka ce sai ya yi 30. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya nuna mana kenan wata yana iya yin nasam, amma kasancewar kenan a cewa shi wata na Ramadan da wata na Zulhijja ba sa yin nasam, wannan wannan ba sa tawaya kenan, kar ka fahimci cewa ba sa tawaya a wajen lissafi. A wajen lissafi suna tawaya su yi 30 ba daya, amma a wajen lada ne ba sa tawaya. Wasu malamai suka ce a nan watanni ne waɗanda suke na idi, watanni ne masu daraja masu albarka, don haka siffanta su da cewa sun tawaya. Wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kure. Don haka kenan a takaice a nan, koda shi dangane da shi watan Zulhijja an yi katarin an kuskure wajen tsayuwa Arafa, to wannan kasancewar in dai ba ganganci ba aka yi, aka yi sakaki aka kilissafa wata, to wannan a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan haji haji ce wadda take ingantacciya. Aka kuskure a wajen lissafi aka tsaya 8 ga wata ko kuma aka tsaya 9 ga wata, to wannan a wajen Allah mana aka tsaya 10 ga wata nake nufi. To wannan a wajen Allah subhanahu wata'ala wato haji ce wadda take cikakka ba abin da ya shafe ta. Don haka kuma wannan yana nuna mana dole kasancewar duk abinda mutum zai karanta na nassi na Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a farko abinda ake bukata ka ajiye fahimtarka, ka koma yaya mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i da sauran malamai me suka fahimci wannan hadisi, me suka fahimci wannan aya. Sannan in kana da wata fahimta ta daban taka wadda kuma fahimtar bata cika ruda tasu ba, to sai ka ƙara fahimtar ka, wannan fa'ida ce kenan akan fahimtar su. In fahimtar ka ta cika ruda fahimtar su, to ima zaka ajiye fahimtar ka ka dauta su, saboda sun fi ka zurfin tunani, sun fi ka tsoron Allah, kuma sun fi ka sanin abin da shi nassin ya kunsa. Don haka magabata zaka ji duk abin da za su faɗa na aqidar su, suna fadar cewa suna gina aqidarsu akan fahimtar magabatan kwarai, sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'in. Ai dan haka shi kanshi al-Imam al-Bukhari anan kaga ai ba fahimtar shi bace ba a farko tufa, abinda ya dauko sai da ya dauko fahimtar Ishaq ibn Ibrahim, yace ga abinda Ishaq ibn Ibrahim ya fada, sannan sai yace wa qala Muhammad. Anan shi kanshi malamai suka ce maganar al-Imam Ahmad ce ta kan iya yuwa ya dauka ya rinjayar da ita, ko kuma dace ne aka yi bayan ya gabatar da fahimtar wanda ya gabace shi Ishaq ibn Ibrahim, sannan ya biyo baya da fahimta ta shi. An gane ko? Kenan nan in ya kasance kenan kawai dace ne aka yi yanda al-Imam Ahmad ya fahimta haka al-Imam Bukhari ya fahimta. Nan da aka ce kenan Ramadan, Ramadan tare da cewa ba shi bane watan sallah, malamai suka ce a nan an yi amfani da cewa watan Ramadan, me yasa? Saboda kusa da sallah yake, saboda kenan shi Ramadan karshen shi kenan ake ganin wata wanda yake watan Shawwal shine watan sallah. Don haka kenan a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ramadan wa Zulhijja, kamar yanda wato magariba ake ce mata witrun nahar, tare da cewa ita kuma sallah ta magariba tana daga cikin salloli waɗanda suke da dare, an gane ko? Amma sai aka ce mata witrun nahar, me yasa? Saboda ita take kusa da yini, saboda gab da fadawar rana take. Kenan shi kuma Ramadan gab da watan sallah yake, dan haka kenan aka ambace shi da cewa watan Idi, amma ba dan ainihin cewa Ramadan shine watan Idi. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وتوانم بابيني واندكي بياني جمد فتر منظام الله صلى الله عليه وسلم دي يتي لا نكتب يتي موها باما ربوتو معنا بمئي ربوتو ولا نحسب كما بمئي دسافي با wannan lissafin ake nufi bayani zai zo nan gaba. Shine anan mallam ya shigo da hadisin Sa'id ibn Amr, yaji Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ummatun ummiya, yace lalle mu wato al'umma ce ummiya wadda take jahilar al'umma dangane da iya rubutu ko kuma karatu. Mafi yawan larabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su, basu iya rubutu basu iya karatu ba, basu san su rubuta abu balantana su karanta. Dan haka Ubangiji ta'ala yake fada huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lafazin wato ummiyin jami'i ne na ummi, idan aka ce ummiyun wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba. Wannan kuma kasancewar kenan sifa ce wadda larabawa suka siffanta da ita kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, basu iya lissafi ba, basu iya rubutu basu iya karatu ba. Dan haka manzon da Allah ya turo a cikin su shi ma wannan sifa ita ce sifar shi, bai iya rubutu bai iya karatu ba. Amma idan muka dangana iya rashin iya rubutu da rashin iya karatu ga su sauran jama'ar a wannan lokaci, wannan sifa ce wadda take ta komawa da baya. Amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rashin iya rubutu da rashin iya karatu wannan sifa ce wadda take ta cikar daraja da matsayi gare shi, saboda hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan kada mabannaci ya samu wata kafa da zai iya soka kai domin aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tuhumarsa game da sakon da ya zo na Alkur'ani na cewa shi ya kirkiri wannan Alkur'ani. To bai iya rubutu bai iya karatu ba, to wanda bai iya rubutu balantana karantawa yaya za a iya kirkirin littafi kuma balantana irin wannan littafi na Alkur'ani wanda yake cike da fasaha. Da haka Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartabal mubtilun. Gabanin wannan Alkur'ani Allah yace daman baka zamantu ba kana iya karanta wani littafi, baka iya karanta wani littafi kafin Allah ya turo ka da wannan Alkur'ani. Wa la taqutuhu bi yaminika, Allah yace kuma baka iya rubutu ba da hannunka. Idan Allah ya ce inda a ce ka iya rubutu da karatu kafin mu turo ka da wannan Alkur'ani, to da mabannata wato sun yi kokonto game da wannan Alkur'ani su ce ai daki ka shiga ka kirkira ka fito ka faɗa ma jama'a cewa Allah ya turo ka da shi. To dan haka dai ya ce inna ummatun ummiya, maza Allah ya ce mu larabawa al'umma ce wadda take ummiya jahilar al'umma wadda bata iya rubutu bata iya karatu ba. Shine yace la naktub, yace ba ma iya rubuta wani abu, wala nahsub yace kuma ba mu iya lissafi ba. Abinda ake nihi da lissafi anan shine lissafin taurari, ma'ana dangane da sanin tafiyarsu. akwai masana dangane da taurari cewa tauraro kaza idan ka ganshi ya fito a wuri kaza bangare kaza lokaci ne na damuna ko kuma lokaci ne na rani ko lokaci ne na bazara ko kuma sanyi ya shigo an gane ko da sanin cewa tauraro kaza idan ka ganshi a wuri kaza to a dare lokaci kaza ne sa'a kaza ne idan kaga tauraro kaza ya je wuri kaza to lokacin ketowa alfajir yayi akwai waɗanda suke da sani game da tafiya ta taurari shi sani game da tafiya ta taurari wannan ba laifi bane ba an gane ko wannan yana ɗaya daga cikin hikimomin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halicci taurari ya kawatar da samaniya da su domin matafiya su san lissafin lokaci kuma su san kudu da arewa gabas da yamma musamman waɗanda suke tafiya a cikin sahara da waɗanda suke tafiya a cikin teku waɗanda suke tafiya a cikin sahara ko a cikin teku a wancan lokaci ba sa iya gane gabas suke yi ko yamma ko kudu ko arewa sai ta hanyar taurari kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadu haka nan da yake cewa huwal ladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku taurari wato dan ku shiryu wato a lokacin da kuke tafiya a cikin dokar daji ko a cikin teku ku gane gabas kuke yi ko yamma kuke yi to shine yace wala nahasub yace ba ma iya lissafa kenan tafiyar taurari wanda akwai tauraro kaza in ya kai wuri kaza kenan wata ya kusa mutuwa in tauraro kaza ya kai kaza kenan daidai wata ya kai 30 ba dai ko kuma ya cike kwanukan sa sai manzon Allah yace ash-shahru hakaza wa hakaza manzon Allah yace wata a musulunci haka yake haka yake manzon Allah ya nuna tafukan sa haka ya watsa ya tsotsin shi manzon Allah ya yi su biyu a na uku sai ya jimke wannan babbar yatsa kenan 29 shine yace ya animar ratan 29 sannan ya sake lissafa yace ash-shahru hakaza wa hakaza manzon Allah ya nuna ya tsotsin shi 10 kenan su uku kenan wata yana 30 ba daya kuma yana yin 30 daidai kenan dan haka wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan kamawar Ramadan cewa Ramadan ya shiga ko ya fita dole zamu dawo ta hanyar kenan ganin wata kamar yanda ya gabata wannan magana na lissafin taurari na cewa wata ya zamanto kaza tauraro kaza ya je kaza wata ya cika wannan duka gefe za a maida shi an gane ku dan haka waɗannan hanyoyi biyu da muka zana a baya ganin wata ko kuma cike masa lissafi kwana 30 waɗannan su ne hanyoyi guda biyu wanda shari'a ta yarda da su game da ɗaukar Ramadan haka nan da sallah cewa haka nan game da dukkan wata ibada dole ganin wata da aje wannan dambuwar da cike masa lissafi shi ne za a yi amfani da shi domin shi wannan lissafa tafiyar wata wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na ashar'anta cewa ana iya ɗaukan azumi da lissafin tahiyyar taurari da sauransu me yasa saboda ilimi ne wanda waɗanda suka san shi ba su wuce a lissafa ba yanzu ka ɗau wanda wannan ilimin shi ne ake kiran shi kenan ilmul falak wanda kenan a yau kamar misali ilimi na harkar meteo kenan yanzu inda za ka jimulci waɗanda suke da sanin yanayi kamar ilimi wanda yake na ɓangaren meteo mutanen da suka san shi in ka haɗa mutum 1000 sai ka yi sa a cikin mutum 1000 za ka samu mutum 1 wanda yake da wannan ilimin to dan haka amma ganin wata wannan abu ne wanda kowa Allah ya ba shi idaniya wanda yana da ikon da zai iya ganin wannan wata idan Allah ya masa dace haka nan lissafa cewa daga tsayawar wata yau dai ana 30 daidai wannan shi ma lissafi ne wanda yake gama duniya kowa ya iya wannan lissafi amma lissafin taurari wannan abu ne wanda ƴan kaɗan daga cikin jama'a suka keɓanta da shi dadin fa'ida a nan sanin tafiya ta taurari domin faruwar ba da labarin abin da zai faru a ban ƙasa na wata musiba ko wata rashin lafiya ko wani abu wannan shi haramun ne an gane ko haramun ne kuma wannan nau'i ne daga cikin nau'i wanda yake na dabu wannan baya halatta na mutum ya ce ai in kaga tauraro kaza ya je wuri kaza to akwai wata musiba da za ta sauka a ban kasa ko kuma kaza zai faru ko kaza zai faru to wannan haramun ne domin bincike ne a cikin ilimin gaibi babun la yutaqaddamu ramadanu bi sawmi yawmin wala yawmayn qala haddathana muslim ibn ibrahim qala haddathana hisham wa ibn abi abdullah ad-dastawai qala haddathana yahya ibn abi kathir ana abi salama wa ibn abdurrahman ana abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم وتوانم بابيني واندكي بياني جمدتشي وكدا أغباتشي رمضان دا أزمينيني كوكميني بيو ma'ana kafin wata ya kama to kada ka gabace shi da azumin yini daya ko yini biyu an gane ko shine kenan anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la yataqaddamanna ahadukum ramadana kada wato dayan ku ya gabaci watan ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayni wato da azumin yini daya ko kuma yini biyu la anan la ce wanda take nahiya hani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da yake karfafa hani wato da nuna taukid yace la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kada dayan ku ya gabaci watan ramadan da azumin yini daya ko yini biyu sai yace illa an yakuna rajulu sai dai idan wato mutun ya kasance kana yasumuhu kana yasum ya kasance dama yana azumi yana wani azumin sa an gane kamar misali mutun ne wanda yake ya saba azumin alkamis da litinin litinin sai ta fado kenan kafin ramadan da kwana ɗaya kenan sai ta fado wato shine 29 ko alhamis ta fado wannan ko kuma ya kasance mutun ya saba yin azumi na Annabi Dawud yau yayi azumi gobe ya huta 29 sai ta fado ranar azumin sa ne ko kuma azumi ne wanda yake na ramuwa ko azumi ne wanda yake na kafara ko azumi ne wanda yake na addawa da sauransu to wannan shine sai manzon Allah yace illa an yakuna rajulun kana yasumu sawma sai dai mutumin da daman ya kasance yana azumi azumin sa ma'ana ya saba azumtar kenan waɗannan kwanuka da yake azumta litinin da alkamis sai yace fal yasum zalikal yawm manzon Allah yace ya azumci wannan yini dan haka anan malamai suka ce azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani anan kada mutun ya gabaci ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu da nihin wato ya kewaye game da ramadan kenan misali yau in kenan sai zamanto kaman tare yace kenan yau 29 gobe azumi zai dauka kuma kenan ba an aka ce an ga wata kenan tuntuni daman shi ya dau azumin sa to inda wannan niyyar ne wannan baya halatta malamai suka ce hikima anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani wasu suka ce a dan mutun ya kama azumi na ramadan wato da nishadi wato da kuzari tare da shi kenan mutun kafin ramadan ya kama yayi azumin yini biyu ko yayi azumin yini daya kaga daman babu wani nishadi da murna tare da shi to dan haka anan dan mutun ya samu kuzari ya samu nishadi malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin cewa kada mutun ya gabaci ramadan da azumin yini ko azumin yini biyu to dan haka dukkan waɗannan wato al'amura biyu suna iya zama al'amari na farko kenan dan kada mutun ya ce in ma kenan an ga wata ajiya daman ni na tashi da azumi ko kuma ya zamanto kenan dan mutun ya samu nishadi game da kama azumi na ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hadi amma in dai daman azumi ne na ramuwa ko sauransu da muka zana to wannan ba laifi mutun ya kai iya yin azumi ko da kafin ramadan ne da kwana daya nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.